ألقيت بين يديك السيف والقلم، أرجو رضاك الذي أعلو به القمم.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da daukaka su tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki daya. Masu bibiyar mu ta wannan shiri namu na auratayya, zamu tashi yau darasi na 18 inda muke bayani akan abun da ya hau kan ma'aurata na su ilmantu, wanda darasi ne sama da 100 zamu gabata a wannan bangare domin ƙara ilmantar da ma'aurata yadda harka aure take da kuma abubuwan da ya zama wajibi. Zamu tashi abubuwa na 9 ko abu na 9 daga cikin abubuwa guda 60 da muke lissafawa a wannan shashi, wanda ya kamata mai gida kiyaye matarsa. Wajibi ne mutum ya girmama matarsa. In ka auri mace kakka wulakanta ta, ba wai bawa da mai gida bane, ba kuma yaron gida ne da mai kula da shi. Wasu na auren mace ne a matsayin kamar yarinyar gida ko ma'aikaciya ko labora, sai kaga ana mata mu'amala da kaskanci. Ana auren mace ne abokacin abokiyar rayuwa ce, sahiba ce, wa sahibu bil jamb, tana gefen ka ne, abokiyar ka ce. So da haka ka dago darajar ta ta zama daidai, kana mutunta ta, kana darajar ta, kana ganin kimar ta. Wajibi mutum ya girma matarsa, mace tana da girma, tana da daraja. Shi yasa ta zama uwa take haihuwa, ta zama iya da ake renanta ake girmama ta, ta zama mata ga mijinta ya girmama ta, ko ta zama iya ga babanta ya girmama ta. Da haka mace tana karkashin mutum uku ne. In tana yarinya, an dora wa babanta kula da ita. In ta yi aure, an dora wa mijinta kula da ita. In ta tsufa, an dora wa ƴaƴanta kula da ita. So ba a bata ta tozarta ba a duk halayen nan nata guda uku. Don haka ita kowane lokaci, kamar yadda kamar sanda ce, ko dai a jingine ta ko a kafe ta, amma an sake ta faduwa za ta yi. So in ba a jingina ta ga kowa ba, to ba a girmama ta yadda ya kamata ba. Ba mai girmama mace sai mai girma, ba mai wulakanta ta sai wulakantacce. Shi yasa duk sanda ka ga mace watakila babar wani ce, to kaga ya kamata ka girmama babar wani don a girmama babarka. Watakila matar wani ce, yadda ba za ka so a wulakanta matarka ba, bai kamata ka wulakanta matar wani ba. Watakila yar wani ce, yadda ba ka so a wulakanta yarka, bai kamata ka wulakanta yar wani ba. Watakila kanwa ko yan mahaifiyar wani ce, yadda kake son a girmama ammarka, wato wacce take alaka da babanka ko yarsa ko kanwarsa ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya, to haka ya kamata ka girmama ta wani ma. Wani kuma ba kanwa ce ko yar babar wani, to ya kamata yadda kake so a girmama iya ko kanwar babaka da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya, ka girmama kai ma ta wani. Watakila yar uwa wani ce, ko ya ko kanwa ko shiƙiƙiya ko li'abiya ko li'ummiya, ma'ana dai mace kana da irinta. Shi yasa wani matashi da yazo yace, ya rasulullah, ba ni lasisi na yi zina. Sabai suka cakansa, annabi yace ku kyale shi, masa tambaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa, zinan nan kana so a yi da babarka? Yace a'a. Yace to kuma ba ya so a yi da babarsa? Kana so a yi da yakka? Yace a'a. Yace kuma ba ya so a yi da yarsa? Kana so a kai a yi da yar uwarka? Yace a'a. Yace kuma ba ya so a yi da yar uwarsa? Kana so a yi da yar uwar mahaifinka? Yace a'a. Yar uwar mahaifiyarka fa? Yace a'a. Yace to Allah ka shiryar da shi. Kaga sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ta buƙaci jinsa, ya masa addu'a, Allah ya cire masa, wato ya yi masa kiyasi ne na cewa yadda baka so a je a lalata naka, kai ma bai kamata ka yi tunani. Ashe da dukkan mazinata za su yi tunani akan wannan hadisi, da ma an daina zina gaba ɗaya, domin kai ma za ka je ka yi da ta wani ne. Ko mutum ba zai so yadda aka yi da ta wani nan, ya yi da ta wani nan, shi a je a yi da tasa ba. So an uwa ce ga wani, ko ya ce ga wani, ko yar uwa ce ga wani, ko yar uwa mahaifin wani ce, ko yar uwa mahaifiyar wani ce, ba za ka so a je a yi wa taka irin abin da kai wa ta wani ba. To ko ba ka da imani sai ka so ma dan uwanka irin abin da kake so ma kanka. Saboda haka ba wanda zai wulakanta mace sai wulakantacce, ba wanda zai girma mace sai mai girma. Da haka mata ba abin wulakantawa ba ne. Al'adu da yawa sun maida mace baya, har ma an ɗauka kamar addini ne ya yi haka. An tashi sai a jingina abin ga addini, wanda za mu ji bayani a can gaba. Abu na 10, mutum ya mutunta matarsa. Mai mutunci shi yake mutunta mace, wanda ba shi da mutunci shi yake wulakanta mace. Domin mace kai ma akwai taka. In babar wani ce, kai ma akwai taka babar. In mata wani ce, akwai taka. In yar wani ce, in yar wani ce, in shaƙiƙiyar wani ce, to haka nan ya kamata mu ma mu ɗauke su da girma, mu tausaya musu, mu kuma kula da haƙƙinsu. Sannan tausayawa, tausayin nan yana cikin tushe na aure, waje ala bainakum mawaddatan wa rahama. Allah ya sanya mawadda, ƙauna mai zurfi, wa rahama da kuma tausayi. Waɗannan abubuwa guda biyu suke tafi da aure. Wata ranka ji tausayinta, wata ranka sota. Wata ranka ji tausayinka, wata ranka soka. To me ke jawo tausayi a cikin aure? Ka auro mace da yarinta, yarinta ta ƙare. Ka auro ta da kyau, kyan ya ƙare. Ka auro ta da kuɗi, kuɗin ya ƙare. Ka auro ta da da kuruciya kurucin ta kare ka auro ta fara ta yi baki ka auro ta kyakkyawa mai lafiya ta dawo mara lafiya to sai da lokacin ka gama amfani da mace kuma ta zazzage maka ƴaƴan ciki ta yi shekaru a hannunka ka tabbatar yanzu ko aje ta kai ba mai dauka ko wurgar da kake ita kai akan hanya ba mai dauka to a lokacin kuma sai ka ce ta fita ta tafi ina to ta fita ta tafi wajen wa ta watsar da ƴanta ta tafi ina to kaga duk wanda ya tunani ya san ai ko da ma a ce aiki taimaka na tsawon shekarun da kuka yi da ita ya kamata a ce tana da fansho a hannunka tana da gratuity na wanki da take ma da wanka kula da kai ta kula da ƴaƴanka ta kula da kai ta kula da bakinka ta kula da gidanka ta share ma daki taimaka girki duk a nawa kake biyan ta a wata saboda kaga ashe aure ibada ne ya kamata mu dauki mata da daraja mu sa musu soyayya ko mu sa musu tausayi sannan na 10-12 a yabawa mace tana son yabo musamman a hali hudu tana son yabo idan tayi abinci kace yayi dadi ko da a ce bai yi dadin ba in kace mata yayi dadi to basira ka kara mata na ta kara inganta shi ya kuna da dadi kace ka amma abincin da nake yayi dadi kawai dan kaza ne za dan kara to sai ta fiji dadi kace ki da Allah can ki wallahi abincin ki bashi da dadi to sai ta ji to ya za ta burge ka kenan tayi awa guda awa biyu a kitchen don ta faranta maka rai kazo kace bai yi dadi ba to ya za ta gane ya za ta karawa za ta yi dadin ko ragewa za ta yi so baka faɗi abin da ya jawo rashin dadin ba balle a kara shi wasu ma matan suna cewa an kaga tukunya ba ta dadi ba laifin mai gida ne wata kila bai ce fannan da ya isa ba ko bai kawo abin da zai wadatar ba to kaga wannan yaba za ta kwalliya dan kai ta shiga ban daki ta dauke mintuna ta zo gindin madubi ta kusan awa daya duk dan ka gani ne kace yayi maka kyau amma wani bai iya sai ya ce ke da Allah can ke biki iya kwalliya ba wallahi to duk ka rushe komai yanzu ta zama za ta tana son taimaka wata a gaba sai ta tunanin to me bai burge ka a ciki ba kar ta kuma yi kuma abin ya zo bai burge ka ba kan ka riga ka karya mata zuciya a wannan da ta kwashe tana yi don ta burge ka ya tafi a banza haka wani zaka zo ka tarar da mace ta yi sallar farila ta yi nafila ta yi azkar tare da aka ta yi sharar gida ta tsawance gida guri yana kamshi kace kai amma Allah kin burge ni yadda kike kula da addini yadda kike kula da gida kike kula da yara Allah miki albarka mun gode to za ta ji dadi wani gani yake to dan me zai ce ya gode tunda abincin sa ne kayan nan shi ya kawo aka dinka to dan me zai ce wani an burge shi da kayan sa to baya ganin cewa ita mace waɗannan kalmomin suna karfafa mata gwiwa suna kuma sa mata jin dadi to haka nan kuma idan ta kula da bakinka taimaka abin da ya kamata ka yaba mata ko a ina ma mace tana son yabo da girma da mutunta sannan ba ta son a kushe ta ta fuskoki guda wato hudu fuska ta farko ba ta son a ce ba ta da kyau ko ta tsufa ko a dinga ballagan sai ta ba ta son a dinga mata gorin cewa wallahi ni sai in sake ki ma in huta ko kuma ka dinga mata gorin baya wata kila ka auro ta baka tai fari ko siririya ta kiwa cikin ganki da ta mamuna yanzu amma kin ci abinci kin warware ko kuma da bukakace ki yanzu kin ga kin sha ni'ima kin yi ja ko kuma da siririya ce ki yanzu kin yi kiba ko kuma iyayenki ba sai miki kaza ba ni na sai miki ka dinga mata gori da kana kaskanta ta ko ka ce wallahi kika sake fita sai in sake ki ka sake ta dan me zaka sake ta in ta fita kai mata wani abu mana ka hana ta cin nama mana ne kun ka ce zaka sake ta ka ce wa mace in kin fita a bakacin naman miyanki ya yi mata sauki da ka ce in kin fita a bakacin auren ki tunda auren ba nata bane naka ne kaga wannan da ya kamata mu canza lafazi mu canza kalmomi mu daina la'antar mata mu daina tsine musu mu daina kushe su mu daina jingina su ga kaskanci mu daina yi musu gori mu daina aibanta su mu daina yi musu fada a gaban mutane mace ba ta son a yi mata fada a gaban mutane kamar kaskanci ne da rashin sanin girmanta sannan na sha kuma ce tana son namiji ya rinka damuwa da ita idan ta shiga damuwa kai ma ka nuna ka damu da ita ko da yanayin da ta shiga kai ma ka nuna ka shiga wannan yanayin idan kunci ta shiga kai ma ka nuna cewa nan kuncin ya dame ka haka nan kuma idan wato ta shiga cikin rashin lafiya kai ta nuna mata ya sanu ya jiki ya waye ta dinga aisha gobannin ta da kana sanni kin ji sanni Allah sauke wallahi ji nake cewa nan kamar a jiki na to duk da dai ƙarya kake yi ba wani zafi kake ji ba amma dai za ta ji dadi ta ce nagode nagode ga mata da saurin godiya in ka nuna cewa ka damu da su to kaga wannan abu ne da ba kuɗi za a bayar ba kalmomi ne masu dadi na faranta rai da ja a jiki da nuna damuwa da mace tana son ta yi alfahari da babanta idan tana gidansa tana yarinya tana son ta yi alfahari da mijinta in ta yi aure tana alfahari da kai kana kushe ta tana son ta yi alfahari da ƴaƴanta in ta tsufa so idan ya zama ukun nan ba su tausaya mata ba to tuna waje tausaya mata a duniya, babanta bai tausaya mata tana karama ba, mijinta bai tausara mata bayan aure ba, ƴaƴanta ba su tausaya mata bayan tsufa ba, to ina za ta kai kanta ita wannan baiwa Allah? Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah a cikin sha'anin mata, kun dauko su daga cikin gidajensu kamar ku ribato su ne. Saboda haka ciyarwa da shayarwa da tufatawa yana kanku, kuma wato kada su bari wani ya shiga gidanku sai da izinin ku, wanda zamu ji a cikin haƙoƙin wannan. Ki saka mata fuska da murmushi, mace ba ta son mai bata rai, mai daura fuska, mace tana son mai sakin fuska da murmushi. Hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce murmushi a fuskar dan uwanka sadaka ne, kuma ya ce idan ka gamu da dan uwanka ka saka masa fuska kuma zai ji dadi. To wannan shine na 14 wanda akan sa zamu tsaya, sai kuma a darasi na gaba a ci gaba da bibiyar mu a wannan shiri namu na auratayya. Wassalamu alaikum.